Daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 16.25 da kuma 60. Abu ne mai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Bio Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Zaral FM da kuma Niya dake birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe a gugun Najeriya, Niger, Cameroon da Chad, wato 7 na safe kenan a gugun Ghana, 3 na dare a gugun Washington DC. Muhammad Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da malaman makaranta a duk faɗin duniya.
Da ba mu samu malamai wata ran za mu zauna a class babu malamai ba za su shigo ba. Haka za mu zauna dai.
Sannan baya ga wannan Usman Ahmad Kabar zai shigo da shirin sana na kasa ba kasawa ba. Muna kuma tafa da sharhin jaridan kasar Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana, amma da farko ga labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An kashe sojojin Amurka na musamman uku da sojojin jamhuriyar Nijar biyar, an kuma raunata wasu biyu bayan da aka kai musu hari a jiya Laraba yayin da suke sintiri a yankin kudu maso yammacin kasar Nijar. Rundunar sojan Amurka da ke a nahiyar Afirka ta ce an kai harin ne a kusa da kan iyakar kasar Mali da Nijar, mai nisan kusan tazarar kilomita 190 daga arewacin babban birnin Yamai. An dai kwashi sojojin da suka jikkata zuwa birnin Yamai, kuma suna cikin yanayi mai kyau a cewar jami'an Amurka waɗanda ba su da ikon yin magana kan faruwar lamarin. An kai wa sojojin hari ne a yankin da wasu mayakan ƙungiyar Al-Qaida na yankin suke. Rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka ta ce dakarun Amurka na musamman suna jamhuriyar Nijar ne domin bayar da horo ga sojojin Nijar ta yadda za su shawo kan matsalar ta'addanci a yankin, ciki har da waɗanda suka tsallako daga iyaka daga ƙasar Mali suka shiga Nijar.
Lauyan budurwar ɗan bindigan nan Stephen Paddock da ya kashe mutane a birnin Las Vegas ya ce matar ba ta da masaniyar cewa Paddock na shirin kitsa aikata wato shirin harin ta'addanci. Budurwar ɗan bindigar mai suna Mary Lou Danley ta kwashe tsawon ranar jiya Laraba tana amsa tambayoyi a hukumar binciken mayan laifuka ta FBI a birnin Los Angeles bayan da ta dawo Amurka daga tafiyar da ta yi zuwa ƙasar Philippines. Lauyan Danley ya faɗa manema labarai cewa ta yi balaguro zuwa Philippines ne domin ta ziyarci danginta da ke can, kuma yayin da take can ɗin ne Paddock ya aika mata da zunzurutun kuɗi har dala Amurka 100,000. Ya ce mata ta sai gida, yayin da masu bincike ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Paddock ya kai harin ya kashe mutane 58 da raunata wasu sama da 500. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a birnin Las Vegas don jajanta waɗanda lamarin ya shafa da kuma ganawa da 'yan sanda da ma'aikatan agajin gaggawa da suka kai ɗaukin farko.
To, labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson sa'o'i bayan ballar wani labari da ya warwatsa a duniya yana nuna cewa akwai takun tsaka tsakanin su biyun. Shugaba Trump ya yi magana ne bayan da ya ziyarci wani asibiti a birnin Las Vegas na jihar Nevada domin jajantawa mutanen da harbin Las Vegas ya shafa, kuma ya yi kalaman nasa ne 'yan sa'o'i bayan da sakatare Tillerson ya fito yana musanta rahoton da ke cewa yana gab da ajiye aikinsa, bayan da ya jero wasu nasarori da ya ce shugaba Trump da ministocinsa sun cimma a fannin diflomasiyya, wanda ya kwatanta da cewa yin aiki tare ne yasa aka kai ga nasarar. Tillerson ya musanta cewa yana kusa da ajiye aikin nasa a watan Yuli. Da yake magana da manema labarai, Tillerson ya ce mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence bai taɓa lallaɓarsa ba ya ci gaba da riƙe muƙaminsa ba, saboda bai taɓa tunanin barin aikin nasa ba. Sakatare Tillerson da ya yi magana ne a jiya Laraba gaban manema labarai ranar kuma da gidan talabijin na NBC ya fitar da rahoton da ke cewa ya kusa yin murabus a farkon wannan shekarar bayan kwashe 'yan watanni yana famar zama aiki da shugaba Trump, kuma ya ci gaba da kawai bayan ina da bai ya ci gaba da aikin sa bayan da mataimakin shugaban kasa ya lallabe shi. Hawa kuma rahoton na NBC ya ce Tillerson ya kira shugaba Trump marar hankali a wani taro da suka yi a wasu manyan jami'an kasar a ma'aikatar tsaro ta Pentagon.
Kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Dattawan Amurka ya bayyana cewa zai ci gaba da binciken sa dan gano ko kwamitin kamfen din shugaban kasa Donald Trump ya hada kai da kasar Russia wajen sauya alƙiblar zaben shugaban Amurka da aka yi a shekarar 2016 yayin da yake gargadin cewa katsalin din da Russia zai iya ci gaba da kuma zamo barazana ga zabuka masu zuwa. Shugaban kwamitin Richard Burr dan jam'iyyar Republican daga jihar North Carolina ya ce har yanzu magana katsalin din zaben yana nan tana nan duk da yake ba su fitar da wasu bayanai ba kan alaƙar mukarraban shugaba Trump da binciken. Shugabannin kwamitin Richard Burr da Mark Warner sun ce sun ga ya dace su fito su bayyana abin da suka gano ya zuwa yanzu a binciken da suke yi. Yawancin manyan jami'an harkokin tsaron ƙasa na Trump sun amince da sakamakon da kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Dattawan ya samu na cewa Russia ta yi katsalandan dan a zaben shekarar da ta gabata ta kuma taimakawa Trump a zaben, sai dai shugaba Trump din bai amince da hakan ba.
Daga ƙarshe jami'an Amurka sun ce shugaba Trump na shirin gabatar da wani jawabi a mako mai zuwa inda zai sanar da matsayarsa kan cewa ko Amurka za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka kulla ta shekara ta 2015 ta nukiliya tsakanin Iran da ƙasashe masu ƙarfi a duniya. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya fitar da rahoton cewa Trump zai yi jawabin ne ranar 12 ga wannan watan kafin a kai ga ƙarshen wa'adin yarjejeniya a ranar 15 inda Trump zai faɗa wa Majalisar Amurka in ya yi imani Iran na aiki da yarjejeniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Trump zai fitar da jerin wasu zaɓi kan yarjejeniyar, sai dai kuma ya ƙi bayar da cikakken bayani game da irin zaɓin da Trump ɗin zai bayar. Trump da ya kasance mai sukan lamirin abin da tsohon shugaban da ya gada Barack Obama ke ganin an cimma nasara a fannin harkokin diplomasiyya.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ranar 5 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da malaman makaranta a duk faɗin duniya. Kan wannan batu wakilin Murya Amurka Abdulham Muhammad ya haɗa mana wannan rahoto daga Bauchi.
A Najeriya, gwamnatin ƙasar a sanarwar da ta bayar ta bakin ministan ilimi Malam Adamu ta ce za ta inganta matsayin malamai da kuma aikin malanta, inda kuma ya buƙaci gwamnatocin jihohi da masu ruwa da tsaki a harkar ilimi da haɗa ƙarfi da ƙarfe don haɓaka matsayin ilimi a ƙasar. To sai dai kuma duk da hakan wasu jihohin suna ɗaukar matakan inganta matsayin ilimi da kuma kyautatawa malamai rayuwa, kamar yadda gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya mutu a kai.
Ba zan iya gaya ma iyakatun makarantun da muka gyara a cikin jihar Gombe ba. Na sa kwamiti na musamman suka ba mu report wanda muka fara bi ɗaya bayan ɗaya muna implementing. Ka duba yanzu za ka samu makaranta guda ɗaya wadda za ta ɗauki yara gila 7,000.
Na ziyarci makarantar sakandaren gwamnatin mata a cikin garin Gombe domin jin ta bakin wasu ɗaliban ga abin da suke cewa.
Sunana Steve Rejoice Tonku daga Government Girls College Doma Gombe. To a da inda na sani kamar a classes ɗinmu ba mu da kujerun zama, sai dai akan duwatsu muke zama, sannan a classes za a samu yara 100 da wani abu a cikin classes ɗinsu. Malamai wani lokaci ma da kyar za a samu mutane ko uku da su koyar a cikin aji, yanzu kan komai ya zama da sauki.
Sunana Rumana Ci Yakubu. Da ba ma samun malamai wataran za mu zauna a class babu malamai, ba za su shigo ba, haka za mu zauna dai. Amma yanzu da suke government din Gombe yanzu tana nuna damuwanta da mu, gaskiya muna so komai dai a wadace yanzu muke alhamdulillahi.
Daga bisani kuma na tuntuɓi shugaban ƙungiyar malamai domin sanin ko akwai ingancin rayuwa.
Sunana Usman Dauda Kwadan, shugaban malamai na wannan jiha. Irin hoɓɓasan da a yanzu ka zaga makarantun da wasu an sa musu fuska, wasu kuma sabbin gine-gine ne, su makarantun an saka musu abubuwan aiki da makamantan su daliban ma ta wani fanni duka an kula da su ta wannan kaga an yi hobasa sosai kuma zamu ce a ta fannin biyan albashi na malamai amma zan bugi kirjin cewa ma in an zo salari yanzu sai an fara biyan malamai most especially mana primary school kafin a biya kowanne ma'aikaci.
Lohan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To albarkacin ranar ta malamai bari mu shakata da wannan waka kafin mu ci gaba. Karfe 3 na dare ne da minti 12 a nan Washington DC ana kuma tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu ga Usman Ahmad Kabara da shirin
Nakasa.
Nakasa.
Nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na Nakasa ba kasawa ba. Wanda ni Usmanu Ahmad zan gabatar. Amma kwan da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne inda wakilinmu na Funtuwa Zaharuddin Sani yake tattaunawa da wasu bayan Allah bayan an yi wani taro da aka gayyace mu ya wakilce mu wanda mutane masu bukata ta musamman suka hada inda kuma aka hada har da buga wasan kwallo ta guragu. In ba manta ba ya tsaya ne inda yake tattaunawa da Salisu Abubakar Funtuwa ɗaya daga cikin jigajigan kungiyar guragu ta Funtuwa inda ya tsaya da cewa ya kamata a ci gaba da tallafa musu domin su daina bara. Inda baya gare ta ya shiga tattaunawa da wasu bayan Allah waɗanda duk a wurin ya tattauna tare da su. Abi mu dalla dalla a cikin shirin.
To na farko misali zo su yaje cikakken sunanka da matsayi.
To sunana Ahmed Tukun. Ni ne shugaban haɗaɗɗen kungiyar na kasassu ta Funtuwa Local Government baki daya kuma ni ne sakataren kungiyar guragu na Funtuwa Local Government.
Gashi naga kuna wani taro. Wannan me makasudin wannan taro?
To wani makasudin wannan taro yana da babban muhimmanci saboda kaman yanda ka gani a ce yanzu kaman matasa haka yara guragu su hadu suna so su kama wata kungiya ta wasan kwallon kafa da kuma taimakama kansu. Ai kaga wannan babban alfahari ne su mun hada kan mu nan muna so yanda zamu ga yuwar kafa wannan kungiya mu yi mata foundation mai nagari a bisa tafarki gaskiya yanda zamu ga yuwar dorewar wannan kwalla ta fara soka da muke son mu kafa kalkashin jagorancin shi wannan shugaba namu Malam Salisu Abubakar. Yawa kai ji makasudin wannan haduwa ta mu dan mu kafa wannan kungiya ta fara soka wannan shine zaman da muka fara yi a cikin zaman mu da muke aiwatarwa a yanzu.
To naga kun ce fara soka wata haraka ce ta wasanni kun tuntubi irin sashen kula da harkokin wasanni a jihar Katsina akwai shawara da kuka samu?
Eh kwarai ku ka san din yanda ya kasance abu wannan kwallon farasoka ita ce kwallon ta gurago wanda ake yi a bisa rola. Kafin mu ce ka tsana akwai shugabanni namu nana wanda ke karkashin wannan sport council din nan wanda ke a nan stadium. Mun fara chairman namu ya tuntube su. Matsalar da aka samu a lokacin ba su kusa amma sun tabbatar ma shi chairman namu cewa duk abin da aka yi zamana a rubuce yanda za a bashi da irin taimakon da muke bukata da abin da suke so su yi mamu duk mu ba su a rubuce. In Allah da lokacin da suka dawo taimakon da ya dace su yi mamu na fili ne da sauransu da shaharwari da za su yi mamu.
To ya bangaren koyon sana'o'i naga cikin waɗannan mambobin na ko san ce mun su ma suna da sana'a ba su san bara ya wani bayani zaka yi.
Yawa, very good. Kaman yanda dama na gaya ma nace wannan abu shine abu na farko da muke yi a cikin zaman mu da muka yi last time. Shi chairman da kanshi ya ce akwai kokarin da za a inda zamu bude abubuwa na koyon sana'o'i irin su walda da gyaran takalmi da dinkin jikuna duk irin su wanda carpentry duk zamu bude irin wa'annan saboda wannan dai na farko ne dama makasudin kafa dai mu haɗu wannan ita fara soka. To daga inda muka ga ta kafu to daga nan kuma zamu maida kuma wani bangare inda za bayan mun kafin mu tai kwallo za a ji a koyi sana'a ko kuma bayan an taso ya zamana ana da inda za a koyi sana'a dan a dogara da kai. Duk da ita ma wannan kwallo ta fara soka ita ma sana'a ce yanzu.
To me kiranka ga su mahukunta?
Muna kira ga mahukunta. Duk inda aka ce yara da matasa na kasa su sun hadu dan su gina wani ginshiki to ya kamata mahukunta shugabanni su shigo a ciki yanda za su tallafa musu samu su masu dogara da kansu kamar yanda ake a kirarin cewa a hana barace barace da sauransu. Baka da yanda za kai ka hana mutum bara ba tare da ka neman mai abin yi ba. To su gwamnatin ba ta neman masa abin yi ba shine suka zana suka kirkiro kila wasu abubuwa wanda za su dogara da kansu suna fatan gwamnati za ta shigo ta lura da irin wannan abin da suke yi ta kawo masa dauki dan ta tallafa musu.
To assalamu alaikum, ni sunana Amina Haruna. A gaskiya a rayuwata ina ganin gurago ba musan bara tsakanin da Allah. Muna so kowa a samu wannan abin da ci gaba. Kana da sana'arka ka gane bi mota mota ana ma kallon banza. Idan ka samu sana'a za ka yi karatu saboda yawancin gurago wasu suna yin karatu da sun fara sai rashin kudi ya hana ba abinci ko kekenka ya lalace ba da za ka sai taya. Don haka shi yasa nake so wannan abu gwamnati ta ƙara taimaka mana samu mu gama wannan abu mu samu sana'a mu dogara da kanmu saboda muna da kannai in sun taso su ma su koyi wannan sana'a saboda suna da kafa kuma muna so mai aure mu ma mu haihu.
Sai wa zai sake magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sa'a Yaman Ahmad gwadahi mai aikin shoemaker. Abinda nake magana akan shi hakikanin gaskiya mun ji dadin santuwar fadin ainihin ra'ayin mu na san sana'o'i din da ake ci a yanzu. Dukkanin wani wanda ka san Allah ya nakasa haka misali to babu nakasa dama abinda ake nufi da nakasa zuciya ce nakasa to gabaki daya duk wanda zaka ga Allah ya nakasa to zaka same shi kuma namijin duniya ne yana da kokarin neman na kanshi to amma babban abubuwan da ke ainihin takura rayuwar mu shine rashin samun taimako to idan har ana so a kashe wannan lamari na barace barace da sauransu ta hanyar da za a biyo ita ce a jafawa nakasashe ba gajiyayye bane Allah ya sani wallahi muna bakin cikin bara ina rawul ina wankin takalma kullewo mun zan fita zan samu abin da zan ci insha hamma mai lafiya ma zai ce maka mishi Allah ya sani ina da mata daya da diyata guda daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Anas Isa, na fito daga Sakkwato bypass. Gaskiya ina godiya ga Allah subhanahu wataala da godiya ga gwamnatin jihar mu da take kokarin taimaka ma duk wani disabled wanda yake da bukatar neman taimako. Musamman mu akwai matasa daga cikin mu wanda suke kokarin yin karatu to ina kira ga gwamnatin jihar ta yi kokarin taimaka ma duk wani disabled akan tafiyar da al'amuran shi na karatu saboda akwai abubuwa wanda suke yankewa dangane da shi kudin transport da sauransu to ina jawo hankalin da gwamnatin jihar mu ta yi kokari ta taimaka akan irin wannan matsalolin da wani duk wani disabled wanda yake da kokarin zuwa yana sanya karatun amma waɗannan matsalolin suna hana shi zuwa yin wannan karatun.
To kai me sana'a kafe?
Ni gaskiyan magana ba na yin sana'a yanzu ina dai karatu ne yanzu sun na hadin yanzu.
Ba kuma a dana bara?
Eh gaskiyan magana ba na bara.
Sunana Jamil Abdullahi Daruda Funtuwa. Na kasance ɗaya daga cikin membobin waɗannan kungiya. Domin mu mutane ne kamar kowa. Mukan yi karatu kamar yadda kowa ke yin karatu. Dan yanzu haka cikin mu akwai masu qualification mataki mataki tun daga secondary har zuwa kan wanda ake so. Akwai kuma masu niyyai su ci gaba da karatu. To muna kira ga gwamnati ta taimaka mana mu mutane ne kamar kowa zamu yi aiki kamar yadda kowa ke aiki. A taimaka mana a dauke mu ayyuka waɗanda suka gama karatu kenan. Sannan waɗanda suke son su yi karatu muna son gwamnati ta ranga sponsoring din su ko ba komai mutum zai samu kwarin guya gurin mai da hankali a karatun sa aiki na shine aikin hannu
sunana Abdullahi Abubakar kamar yanda ƴan uwana suka faɗi abu sa karatu domin Allah muna neman gwamnati ta taimaka mana domin mu rinka karatu sakamakon wasu daga cikin mu sun fara karatu ba su da hali sun bari muna buƙatar gwamnati ta taimake mu da irin abubuwan da take taimakawa domin mu ci gaba inda zai cewa kenan
yanzu kana da wata sana'a
yanzu ban da sana'ar ta nake
bara kake kenan
eh bara nake
to baran nan kana yin tana cikin kana so koko dan
sakamakon ban san baran ba ko da yaushe nake fita ba sai idan naga babu yanda zan mutane suna kallon wulakancin da kake zuwa suna ma wulakanci idan ka fita shi ma saboda dole ne karatun kuma idan baka da kuɗi ba zai zama dole kanci ba abubuwan da muke hawa idan taya ta lalace ko wani abu babu kuɗin da zaka yi amfani da su ka gyara ka je makaranta sannan har uniform naka sakamakon wasu daga cikin mu ma ba su da iyayen da za su taimaka musu wasu suna daukan nauyin kannan su suna daukan nauyin kansu
secondary school kake ko ka
ina secondary school a yanzu ina JS2 yanzu maganar da ake na yi wata biyu ba na makaranta sakamakon ban da halin da zan ci gaba zuwa makaranta kiken da nake hawa ina zuwa makaranta ya lalace sannan kuma idan na je makaranta na dawo tayin din da zan nemi abinci ya goce
sunana Umar Rayyan kuma sana'ata ita ce ina photography sannan ina graphic na design na computer saboda haka fata na da gurin da nake yi ko gwamnati da ta tallafa mana kasassu ko kuma gajiyayyu wayanda ba su iya daukan nauyin kansu a wajen al'amuran rayuwarsu su ma su zama wayanda jajirtattu su fito cikin jama'a ai hudda da su baki a mata ina mai ba da shawara a taimaka mana kasassu su dogara da kansu
yanzu kan duka nan shirin yau ya kammala sai kuma wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kan a madadin dukkanin wayanda aka tattauna tare da su a cikin shirin da kuma duk wayanda suka taimaka shirin ya kammala musamman shi Zaharuddin Sanufin Tuwa wakilin namu da ma Julie Lazarus Gresham da take hada mana sauti Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun kasar Ghana
Yau da jaridan Business and Financial Times da mu soma sharhin jaridun. A shafin ta na farko babban labarin ta shine fagen banki zai koma karkashin kulan ɗan kasashen waje yayin da sabuwar kuɗi da ake bukata duk masu son gudanar da harkan banki su ajiye na Ghana Cedi miliyan 400 ke barazanan shafi duk ɗan aiki na gida. Wannan sabon kuɗi da ake bukata daga babban bankin Ghana zai iya ainihin rusar da kimanin bankunan cikin gida guda 10. Sai kuma jaridar Daniel Times babban labarin ta a shafin farko shine ba za mu raga wa masu barna ba. Jaridar ta ce shugaban na masu harkokin local government na da Atu Afa yayi kashedi cewa za a dau tsararrun matakai akan duk jami'ai waɗanda za su yi kokarin yi wa gwamnati mai ci makarkashiya yace ba za mu yi wata ba wurin jan kunnin duk wani jami'in da za a sama yana kokarin dakushe duk wani himma da gwamnati ke yi na tsarin local government a shafin baya na jaridar wani labarin ne da ke nuna cewar sashen gine-ginen gidaje na ƙasa sun kulla yarjejeniyar fahimtar juna domin gina gidaje 16,000. Jaridar ta ce kamfanin nan na gine-ginen ƙasa ta kulla yarjejeniyar fahimtar juna da ma'aikatar shige da fice na ƙasar Ghana da kuma ma'aikatar kiwon lafiyar Ghana domin gina gidaje 16,000 wa ainihin waɗannan ma'aikatu guda biyu. Da jaridar Daily Graphic da mu kammala shirin na yau. A babban labarin ta a shafin gaba, Maslock ta kwace motoci 350 waɗanda masu shi suka kasa biyan bashin da aka ba su fasaya. Jaridar ta ce sama da masu mototin aiki yawancin su taxi ne wato an kwace waɗannan mototi daga masu shi saboda sun kasa biyan bashin da wannan company na microfinance and small loan center wato Maslock a takaice ta basu har yau dai a jaridar wato Daily Graphic din a shafi na 42 ta male za ta karbi bakuncin bukin kasuwancin kayan gona shirye-shirye inji jaridan yayin nisa yanda yankin Tamale da ta karbi taron shikaran nan na kasuwancin kayan gona wanda zai zama a dandali na manoma a cikin jiha arewacin kasar musamman a Tamale su bunkasa ko kuma dai su tallata kayan gonansu har yau a shafin na 42 na jaridar Daily Graphic wani kanan ne shine a amince da jamura matsayin tushe na samar da man fetro a kasar Ghana da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka yi so karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Mutara Bas Sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan Allah yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana
Assalamu alaikum bai fasa ne magana mana Ibrahim Birri kana ofisi a nan karamar hukumar gamawa tare da Bankin Najeriya ne kiran kuma ina kira ga manyan malamai na Najeriya ko kuma na duniya gaba daya da cikin da addu'a kuma da wannan tsada rayuwa da kafa da Allah kuma mun sauƙin ta albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne magana mana Ibrahim Birri kana ofisi a nan karamar hukumar gamawa tare da Bankin Najeriya ne kiran tahila ce
Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya dan Allah dan annabi muryar Amurka ku bani dama in yi kira ga ƴan majalisu mu masu wakiltar yankin karamar hukumar Macina a jihar Yobe da su wayo mu su yi mana ayyukan ci gaba wanda mu al'umman garin Macina za mu amfana da shi ko sa samu bakin yin kampen a zaben 2000 da hataran Allah kai mu kasancewa tunda muka zabi ɗan majalisun mu a wannan yanki namu na Macina babu wani aikin ci gaba da suka yi mana ko da na sai sun kobo wanda mu zamu amfana da shi hakika kyara kanka dai ba zai zama sauke mu raba ba nagode ina Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe Najeriya
assalamu alaikum ni magana malam ne zanau hula gulla biyo ya san ya mana yawan da malam ne jan hankali ga irin direbobin nan wanda suka su fasinja kuna hawa ai samu kida bude muku wanda ya kamata ka samu ku kowanne irin da bar ku yi addu'a ta roƙon Allah ya sauke ku lafiya domin da mai hawa mota da mamaci ba abin da yake bukata irin addu'a Allah ya sauke shi lafiya Allah ya kiyaye daga dukkan wani zubi akan wannan hanya to shi ya kuri su bar ku yi addu'a daga bayan sun da kidan ne a gaban su sasa amma gaba ɗaya su tuna hawa ya samu muku wannan kida
yanzu kuma sai labarai a takaice
an kashe sojojin Amurka na musamman uku da sojojin jamhuriyar Niger biyar an kuma raunata wasu biyu bayan da aka kai musu hari a jiya Laraba yayin da suke sintiri a yankin kudu maso yammacin kasar Niger rundunar sojojin Amurka da ke a nahiyar Afirka ta ce an kai harin ne a kusa da kan iyakar kasar Mali da Niger mai nisan kusan tazarar kilomita 190 daga arewacin babban birnin Yamai Lauyan budurwar ɗan bindigar nan da ya kashe mutane a birnin Las Vegas na nan Amurka, Stephen Paddock, ya ce matar ba ta da masaniyar cewa Paddock yana kitsa aikata ta'addanci. Budurwar ɗan bindigar mai suna Marilo Denley ta kwashi tsawon ranar jiya Laraba tana amsa tambayoyin jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI a birnin Los Angeles bayan da ta dawo Amurka daga tafiyar da ta yi zuwa ƙasar Philippines. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson sau'i bayan bullar wani labari da ya warwatsa a duniya mai nuna cewa akwai takun saka tsakanin su biyun. Shugaba Trump ya yi magana ne bayan da ya ziyarci wani asibiti a birnin Las Vegas na jihar Nevada domin jajantawa mutanen da harbin na Las Vegas ya shafa kuma ya kalaman nasu ne yan sa'o'i bayan da sakatare Tillerson ya fito ya nu musanta rahoton da yake cewa yana gab da ajiye aikin nasa.
Da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato uku kenan na Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun Allah ya dada wasu sabbin rahotanni. Kada a manta domin saki jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel Leta ne gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin. Sai injiniyar mu Malama Zainab Abdulrahman. Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC.